Kamfanin Newmont na kasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahakar ma'adinai na Acheng ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin hakar ma'adinai na kasar China, domin cimma wani bangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin, kamar yadda shugaban Newmont Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa, kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewar mu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adinai. Duba da cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Atijani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar.
Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. Dalilin da ya sa wato wannan sanayi ya kasance tsakanin waɗannan kamfanoni guda biyu kenan. In mun maida hankali kan dalilin da yasa ita Newmont ta sayar Acheng Mining ta ba Zijin, shine na farko tana buƙatar magudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum, sa'annan kuma lokaci ya kai waɗanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudaden su. Balma kasuwanci tsakanin China da Amerika kasuwanci ne da yake yana da girma.
Ribad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, yace duk da cewa Amurka na da sun soji da tattalin arziki, amma ƙasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya.
Ita ƙasar China dai tana da nata makasudi da kuma manhaji na zuwa ƙasashen Afirka, kuma nan ga Ghana an tarbe ta da hannu biyu, ko da yake akwai wasu matsaloli kadan. Amma ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda ke nan tsakanin Amurka da ita China, na ce China kadan kadan tana samun tasiri sosai don cewa ta fi Amurka, domin Amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana ya furuntuman kasashe su yi abin da take so. Amma ita kasan China ta zabura, ta kawo jiki wanga lokaci ne yin civil society organization, kungiyoyin da ke zaman kansu, su tambayi gwamnati wangan kamfanin China da za ta shigo menene za ta ba mutan Ghana da ya fi wanda ita kamfanin Amurka na Newmont ke bayewa.
Kungiyoyin farar hula da masana sun yi shuka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin, inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin. Amma banda Ghana, shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai Professor Douglas Watting ya ce wannan cinikin cin fuska ne ga Ghana, domin ya kamata tuntuɓa asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed mai tsara shirye-shirye ne na ƙungiyar ƙananan masu kaɗar ma'adinai da ke da lasisi ya ce,
kowane lokaci muna so local investors, amma in abu ya zo akan na ba sanar da mutane kamin dai ka ji an doki an ba wani kamfani ya je yana yi, inda ana sanar da investors local, ko da ba mutum guda bai yi an ya haha da kai karbi concessioning a yi aiki, akwai mutane da yawa da muka san su za su je su samu kuɗi, ko da mutum guda bai yi mutane kamar biyu ko uku su ne su samu kuɗi, domin large scale is capital intensive.
Kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1,050 a cikin haɗar zinare a arewacin Ahafo da ke yankin Ahafo na ƙasar Ghana. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.